sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sarare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2019 a gaban Majalisar Dokokin Najeriya a yau. Muna kuma dauke da ra'ayoyin jama'a daga kudancin Najeriya akan kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron kasar jiya Talata da Maraice. Kuma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kisan da ake wa jami'an tsaron Najeriya kamar wanda aka yi jiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba fadar White House ta fitar da sanarwar cewa dakarun Amurka da ke kasar Syria sun fara dawowa gida. Jim kadan bayan shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar sojojin Amurka sun murkushe ɗan ta'addar Al-Qaeda. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta rubuta da cewar mun fara dawo da wasu daga cikin Amurkawa da ke kasar don shiga wani sabon babi na canji da kuma kawo babi shiga sabon babi a ayyukan yaki da ta'addanci. Sai dai ta ce nasarar da aka samu akan ƴan ta'addan ta IS ba tana nufin za a kawo ƙarshen ayyukan dakarun ƙawancen ne ba. Kwamitin zartarwar tarayyar Turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar Burtaniya daga ƙungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba, matakin da zai haifar da cikas ga kamfanonin ƙere-ƙere da harkokin zirga-zirgar jirage da kuma zai haifar da cunkoso a tashar jiragen ruwa da daga ɓangaren na ruwan Ingila da ya haɗa da Burtaniya da sauran yankin Turai. Yayin da ya rage sauran kwanaki 100 kacal kafin Burtaniya ta fice daga ƙungiyar a ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2019, gwamnatin Firaminista Theresa May mai tsatsauran ra'ayi na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsaren cikin hanzari na ficewa daga ƙungiyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. Gwamnatin ta baiwa dukkanin ma'aikatan umarni ya rage wasu ayyuka da ba su da basu zama dole ba, tare da ba wani umarni da ba da wani umarni na cewar su mai da hankulansu wajen samar da tsare-tsare na yankin koda ta kwana. Gwamnatin ta Burtaniya ta shaida ma hukumomin cewa a can na hukumomin Brussels na ƙoƙarin ganin cewar sun kawo ƙarshen wannan matsalar, wanda yake kokarin ganin cewar an cimma matsaya kamun wannan lokacin na wa'adin ya cika, in suka tabbatar da cewar lallai za a fuskanci matsaloli idan akai wannan ficewar. Shugabannin jam'iyyar Republicans da kuma na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an samar da matsaya yayin da ake da alamun cewar wannan barazana da shugaba Donald Trump ke yi na cewar zai dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen wannan makon. A makon da ya gabata ne shugaba Trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abun alfahari ne gare shi ya kulla ma'aikatar ƙasar idan har ba amince da duk bukatun da ya mika ba na gina katanga. Yana mai cewa za mu maida hankali akan duk waɗannan ayyukan, muna da buƙatar tsaro a yankunanmu da kuma ƙasarmu. A ranar Juma'a mai zuwa, ma'aikatan gwamnatin tarayya za su fara duk wasu shirye-shirye na ganin cewar an fara wannan aikin. Idan har 'yan majalisun na The White House ba su cimma matsaya ba, za a shiga wannan yajin aikin. Kimanin ma'aikata kusan 800 ne abin zai shafa, wasu daga ciki kuwa za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba. Wannan abu ne da babu wanda zai so hakan a yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan bikin Kirsimeti. Shugaba Trump na buƙatar dalar Amurka biliyan 5 don gina katanga tsakanin ƙasar ta Amurka da Mexico, amma 'yan majalisun wakilai da na dokoki sun ki amincewa da hakan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi a gaban haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya wanda ya kama naira tiriliyan 8.8. Wannan na zuwa ne watanni 6 kacal da fara aiwatar da kasafin shekarar nan ta 2018. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi sama da sa'a ɗaya yana gabatar da kasafin kuɗin cikin ife-ife na 'yan adawa da kuma masu goyon bayansa na cewa sai babu Buhari, sai babu Buhari a haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar. Wani abu da ya nuna alamun rarrabewar kawuna ta ɓangaren jam'iyyu manya guda biyu da ke nuna alamun jan daga a gabanin zaɓe mai zuwa.
The economy has recovered from recession. Public financial management through the comprehensive implementation of the Treasury single account.
A kasafin na baɗi za a kashe naira tiriliyan 8 da biliyan 830, wanda a ciki ƙananan ayyuka za su laƙume tiriliyan 4 da miliyan 400, sannan manyan ayyuka za su samu tiriliyan 2.1. Ma'aikatan cikin gida ita ce ta samu kaso mafi tsoka da biliyan 569, sai ma'aikatar ilimi mai biliyan 462, ma'aikatar tsaro na da biliyan 435, sai ma'aikatar kiwon lafiya mai biliyan 315.6. An gina kasafin ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a dalar Amurka 60. Za a fitar da ɗanyen mai lita miliyan 2.3 kowace rana. Farashin canjin dala ya zo akan naira 305 a kowace dala ɗaya. Magoya bayan shugaba Buhari irin su Abdullahi Adamu na son barka akan wannan kasafin kuɗin.
Na wa Najeriya da 'yan Najeriya barka. Nan kusa ba zan iya cewa ga wani kasafin kuɗi da aka kawo wanda ya ciccibi rigingimin damuwa na 'yan Najeriya mai magance su irin wannan kasafin kuɗi aka kawo. Duk abin da zai shafi rayuwarmu, ta fannin ilimi ne, fuskan hanyoyinmu ne, fuskan asibitocinmu ne, ko kuma fuskan noma, ba abin da wannan kasafin kuɗin bai taɓa ba.
Sai Sanata Ahmad Babba Kaita.
Shugaban ƙasar Buhari ya bayyana shi, ya ce bai da bambanci da wancan, domin duk ayyukan da aka ɗauko ne na raya ƙasa wanda za a ɗora ta bisa turba mai dogewa, ita ce su ne za a ci gaba gare su. Kamar harkar sufuri na jiragen ƙasa, harkar lahiya, harkar ilimi, harkokin zaman lafiya da tsaron ƙasa, waɗannan su ne suka zaya wannan gwamnatin gaba, kuma bi izinin Allah ta'ala ya samu kyakkyawar antsuwa ga mafi rinjayen 'yan majalisa.
Amma ɗan jam'iyyar PDP daga jihar Taraba, Honorable Rima Shawulu Kwewum, ya ce shugaba Buhari bai faɗawa al'umman ƙasa gaskiya ba, saboda ko kasafin kuɗin bana ma kashi 20 kawai aka aiwatar cikin 100 kacal.
Ai, damuwan da muke fuskanta da shi, inan gama wannan kasafin nan kawo aka yi passing, aka yi approving, sai ka ga ba yi wani ba kansu ba. In kin lura 2018 har zuwa yanzu kuɗin da aka sake yanzu, yadda president ya faɗa da kansa na capital, ba okay 20% ba.
Sai mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar majalisar wakilai Kawu Sumaila ya mai da martani yana mai cewa,
to alhamdulillah, ya kamata dai ki sani wannan kasafin kuɗin na 2018 bai ƙare ba har kusan watan 5, ko kuma har shugaban ƙasa ya sake sa hannu a sabon kasafin kuɗin nan ana aiki da shi. Da yake nan, na biyu, akwai matsala ta kuɗi, ruwan kuɗi a hannu, wanda kwanan nan ya fito a jaridu ana kokarin samowa rance ta wata tsari yadda za a ci gaba da daukar nauyin budget ta kuma su majalisa sun sani cewa ba su dade da yarjewa shugaban kasa ya karbo wannan rance din ba euro bond din ba
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda akan batun tsaro kuma wasu daga kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana rashin jin dadin su akan kisan gillar da ƴan bindiga suka yi wa Air Chief Marshal Alex Badi ga Hassan Umaru Tambuwal da ƙarin bayani
Ajiye ne wasu ƴan bindiga suka bindige tsohon Hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Alex Bade daga garin Kefi zuwa Abuja akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya
Sunan Sabaila Alhaji 1000 Sabo Ibadan
to Alhaji me zaka ce game da kashe Alex Bade
to wallahi wanda suka kashe shi wallahi ba su cewa wallahi saboda mutum da Adam mutum mai rai kamar mutum ya kashe shi aka a banza Allah bai dace ba Allah amma Allah sai saka wanda suka kashe shi musu sajawa kasa Najeriya ake akashi a banza to Allah sai saka musu mun rako wannan gwamnati da yake yanzu ka tafi ka tafi ya animo wanda suke shi ya kama su da Allah Rabbi ya kama su to aka kama su kuma a ba su asaba da radata a musu ai musu
Musa Ahmed daga Kinyele Kara gaskiya ina jiyayi game da kashi Albade ina jiyayi kuma nayi bakin ciki kuma ina kira da Allah gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi ta gaggauta sa a kama wa'inda suka wannan aika saboda wannan ba Allah ya bota ma kasa ya su dokar da rayuwar su akan Najeriya
sunan mu Alaba daga Ibadan
ai bai dace ba kitin da aka yi bare mu aka yi a Najeriya don ya mu kokari lojin da ya riko ya mu kokari kowa so suna son su kitin da aka yi mai tuce mu aka yi kuma Allah bai zuwa haka nan don ya ta mu komo a Najeriya matsayin da ya rike kowa ya ji mutuwar su ai bai dace ba bare mu aka yi bai da tawa haka nan a kace manyan mutane kuma a kace duk wanda yana so ka san su ba su haka
assalamu alaikum sunana Dauda Dodo eh to abin akwai ban tsoro cike kadan saboda irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya gaskiya abin bai da dadi yanzu don kaga an kashe wani nan zuwa Jos zashi ba yana general Kali Ali to kaga haka ya sake faruwa mu talakawa kaga sai mu san yanda matsayin mu yake dole mu koma ga Allah kuma gwamnati ta yi tsaye a gaskiya gwamnati ta yi tsaye akan wani sabubuwa da ke faruwa domin bai da dadi wallahi ana rasa wa'ina mutane a kasar mu ai bai dadi ba
assalamu alaikum ni ne alaima lallami hasan magajin garin akinyale to wannan abu gaskiya yana daure mana kai a matsayin wannan goni tana tinkawa akan cewa tana matakan tsoro yanzu manyan sojoji guda biyu kenan aka kashe guda uku aka yi aka kashe amma ba wani abin da yake biyo baya saboda Allah ran ina kira ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tayi tsaya kan al'amarin nan fa wallahi al'amarin nan bai da kyau muna jin abin da talaka suke faɗa a kansa gaskiya abin yana so sa mana rai saboda haka a kula wallahi
Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
mugare gadi mai gina ra mai mugon to mugare gadi mai gina ra
A gaida Hassan Umaru Tambuwal. To yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake na baya-bayan nan shine na Alex Bade. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6555. amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
to zamu fara da Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba muna jinka.
To ra'ayina na yau har ga Allah muna so gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kara kokari akan tsaro. Duk da dai tana kokari din mun sa abun ne da yawa amma yana da kyau ta kara tsaro kuma jami'an tsaron ta sama musu kayan aiki sosai. Shiga ko ina ta bunƙasa musu albashin su ta kuma ƙara ɗibon su domin ina ga sojojin ne kamar sun kasa yana da kyau gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙara ɗibon sojoji ta kuma inganta musu albashin su. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Mallam Maryam Dauda barka da yammaci.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa muna jinka.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan batun da ake tattaura dangane da wannan kisan manyan sojoji.
Eh.
Gaskiya tsakani da Allah irin wannan kisan da ake na jami'an tsaro manya mutumin da misali zai tafiya da jami'an tsaro kamar uku a bayan shi ko hudu a ce an samu an harbe shi ruba kisan alkali da akai. Da kuma shi kuma wani jarba da ta nan gaskiya abubuwa ne da suke abin tatin hankali domin ka kai mutumin da kake tunanin cewa baka da mutumin da zai zo ya tsare ka a gida ko kuma mutumin da zai daka fata a ce akwai mai binka a baya dan ga akwai matsala a ce ana samun irin wayannan manyan mutane ana harbewa to gaskiya akwai matsala ya kamata kiran da muke gwamnatin tarayya gaskiya ta tashi kai kanjiyar karbi dangane da security a Najeriya saboda gaskiya al'amari irin wannan kisa-kisan da ake gaskiya akwai matsaloli ya kamata a ce su kan sojoji a tabbatar da cewa a ce duk a ce girman Najeriya a ce sojojin Najeriya ba su kai miliyan ɗaya ba ai akwai abin takaici ya kamata a ce gaskiya a tsaya a ƙara ɗiban sojoji aƙalla kamar miliyan 20 haka a Najeriya.
To mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'il Espawa Kacin Madaki karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi.
To Mallam Sama'il muna jinka.
Alhamdulillah akan tsaro dai a Najeriya sai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harkan tsaro dai a Najeriya ya tabarbare sai dai kuma mu mun imani shugaba Muhammadu Buhari shugaba ne wanda yake ya jikkake ne. Shugaba ne wanda yake so ya kawo su amma makarabansa ne suke bashi matsala. Shugaba Muhammadu Buhari yana kokari akan harkan tsaro. Don mu mun yaba masa kuma gaskiya harkan tsaro Buhari ya yi kokari yana kai sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kawo waɗanda za su taimake su agaza masu taimake su akan harkan tsaro a Najeriya. Mai magana Sama'il Espawa Kafin Madaji kamar hukumar Ganjuwa.
To mun gode Sama'il Espawa, yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger. Malami daga Neja, ka ce ya sunanka?
Rimbe.
To malami daga Neja dai layan ka yana da tangarda dan ba mu jin ka sosai ba mu san ko kana jin mu ba amma ka sake gwada kiran mu. Za mu sake komawa Kaduna yanzu.
Hajjia Mamu Dada barka da lafiya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Kira mu sala da sai kiran ku daga Sadrat din Najeriya.
To Mallam Sallam muna jinka.
Ah ya mallam muna jajantawa ƴan uwa da gwamnatin Najeriya shi wannan babban mutum. To kuma muna ƙara gaya masa sun samu dama janarorin nan ba mu jin dadi a ce sun samu dama kuma tuntuna ba shi maganin tsaro buga abinda talaka yake faruwa da su su ma ya fara faruwa da su ba mu jin dadi haka muna ƙara jiran ku sha ba ta maka sani harkar tsaro din nan ya kamata ku saudara shi yau abin ake matalaka shekara da shekaru ke nan gaskiya za a fara shafan su matan to gagar tsaron akwai matsala ya kamata su tsara tsayin daka tsaya sosai da maganin tsaron nan dukkan mu dai mu tsira tare mu gudu tare da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan kuma yana cewa karfe 4 saura minti 15. To yau dai muna tattaunawa ne akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake yi na baya-bayan nan shine na Alex Bade. Shin ya kuke ganin wannan lamarin tsaro a Najeriya? Za mu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
Kuna magana da Gaya mai yake hula a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ne ra'ayina game da ainihin harkar tsaro a Najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan saboda masu matsayin irin waɗannan ana kashe su, to ina ga mutu rakawa, saboda su abin da ya kamata su tsaya su jajirce ne su tsaye ya kasance an samu tsaro a Najeriya, kuma sun yi sakaci ana musu kisan ɗauki ɗaiɗai, to ina ga mutu laka. Ya kamata a ce kansu haɗe, kansu so kansu da ƴaƴansu da dukiyansu, a'a su ƙoƙarin su so a gina ƙasar gaba ɗaya ya kasance an samu tsaro ko an samu kwanciyar hankali.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Zuru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zuru?
Kuna magana da kuma Mamman Report Area Zuru Cable State wanda aka fi sani da Lagos.
To Malam Nasir, muna jin ka.
To wato ra'ayi na yau tsakanin da Allah, abin da zai kira ga manyan sojoji da su gyara. Idan mutum na abin kwarai ba a daga kawo mai hari su gyara, to wanda ya kashe wani za a kashe shi, in gwamnati na yi wanda sojoji sai zai yi, amma su ma manyan sojoji ba ya kamata su gyara. Mu tsakani da Allah nan ne muna da manyan sojoji na Najeriya, kuma shi al'amari na wata su ne gaba, to ya kamata a ce sun gyara saboda na baya su ma su gani. Ubangiji Allah ya sa a daji, Allah shi kuma wanda Allah ya ba wa iyaye ya nan shafi.
Amma Malam Nasir, mun gode da ra'ayinka. To har yanzu dai muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake musamman ma manyan jami'an tsaro na baya-baya da aka yi shine jiya na Alex Bade. Dan haka ne za ku ce game da wannan abin, sai dai kuma ga yayin Julie ta daga min hannu ta ce lokaci yayi, dan haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Mun gode. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana, za mu soma labarin wasannin na yau, inda babban manija na Techiman 11 Wonders ta ce ayyun ke zargin kwamitin da karɓan allon wasan da ya kai $4,000 kowane wata daga hukumar kwallon kafa ta duniya. Ita hukumar kwallon kafa ta duniya a cikin watan Satumba ne ta ambata kwamitin mutum hudu wadda aka ɗibiya wa nauyin daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana, yadda da a maido da kwallon kafar ta kasar Ghana a kan hanya. Sai dai kakakin kwamitin Dan Kokuyebuwa a kwanan baya ya fito a cikin wata fira yana mai nuna cewa committee nan faufau ba ta karbar irin wannan allowance. Kungiyar kwallon kafar kasa ta masa da shekaru 23 wato Black Meteors sun yin wata farar su kasar tukace-kace yayin da ta lallasa togon da cibiyar da daya a zagayen farko na wasan su na shiga gasar cin kofin shekaru na Africa na kasa da shekaru 23 a Babayara Stadium da ke a Kumasi a jiya. Sa'annan kuma Kumasi Asante Kotoko za ta karbi bakuncin Kariobangi Sharks na kasar Kenya a zagaye na biyu na karawan Confederation of African Football wato CAF a takaici a Babayara Stadium a ranar Asabar. Kumasi Asante Kotoko tun dawo gida daga kasar Kenya a ranar Litinin bayan sun yi baran-baran da ƴan kasar Kenya a zagayen farko na wasan da ke tsakaninsu na Confederation CAF a kasar Rani Nairobi a ranar Asabar. Sai dai coachin Kumasi Asante Kotoko Kwabena Akono ya nuna farin cikinsa game da baran-baran da Kotoko ta yi da Kariobangi Sharks a kasar Kenya. To amma kuma yace ba za su yadda su yi wani cire kafada ba saboda akwai jan aiki a gaba. Shahararren dan wasan nan da yayi suna a Chelsea Didier Drogba ya ce kofa tana buɗe na komawa yayi wa Olympic Marseille wasa. Dan wasan na kasar Cote d'Ivoire ya amince cewa komawa yayi wa Olympic Marseille wasa ne wani abu da ya jima yana dokinsa. A ƙarshe kuma ɗan sanda na kasar Thailand sun kama wani dan wasan gaba na kasar Ghana bayan babban jami'in shige da fice na kasar ya bada umarni a kama shi saboda yana rike da passport da aka yi wa tambarin visa na jam. Dan wasan na gaba da ke wasa wata Sewol Football Club da ke a Thailand ya samu wannan tambari wato stamp ne a jakadar Thai da ke Abuja tarayyar Nigeria wadda ke dauke da ranar 26 ga watan Janairu shekara ta 2016. Da wannan labari muka iso karshen labaran wasannin na yau. Radwan Lamok tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ayu Laraba ne fadar White House ta fitar da sanarwar cewar dakarun Amurka da ke kasar Syria sun fara dawowa gida. Jim kadan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar sojojin Amurka sun murkushe ƴan ta'addar Al-Qaeda. Mai magana da yawun fadar ta White House Sarah Sanders ta rubuta da cewar mun fara dawo da dakarun namu Amurkawa da ke kasar gida don ganin mun shiga wani sabon babi na ayyukan ƴan ta'addanci. Kwamitin zartarwar tarayyar Turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar Burtaniya daga kungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba. Matakin dai zai haifar da cikas ga kafofin da kamfanonin kere-kere da harkokin zirga-zirgan jirage ya kuma haifar da cinkoso a tashar jiragen ruwa da ke duk wannan yankin na ruwan Ingila da ke bangaren Burtaniya yayin da ya rage tsorakin kwanaki 100 kacal kafin Burtaniya ta fice daga wannan kungiyar a ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2019. Gwamnatin Prime Minister Theresa May mai tsatsauran ra'ayi na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsare cikin hanzari na ficewar ƙasar daga kungiyar ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin jam'iyyun Republicans da na Democrat na Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an cimma wata matsaya yayin da ake kokarin ganin an daidaita tsakanin wa'innan majalisun guda biyu da fadar ta White House.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma da dan Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Mr Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.